baki mai yanka wuya. Kasar Jamhuriyar Nijar ta sami yabo da jinjina akan yadda ta gudanar da babban zaben kasar na bana. Wasu gwamnonin Najeriya sun so mu bayyana fushinsu akan tabarbarewar tsaro.
A wannan sha'anin tsaro gwamnati ta daina tsaro. Kuma shugaba Buhari ya kasa daukin matakin da ya kamata ya dauka.
Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka ana ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasa da ƴan majalisar dokokin kasar Jamhuriyar Nijar bayan da ƴan kasar suka jefa ƙuri'a a babban zaben kasar na shekarar nan ta 2020 a ranar Lahadin da ta gabata. Duk da yake an yi hasashen samun rigingimu a zaben kamar yadda aka al'adanta a kasashen Afirka, zaben na Jamhuriyar Nijar ya sami yabo da jinjina musamman daga gwamnatoci da masu sa ido na kasashen waje. Tuni da gwamnatin Amurka ta bayyana gamsuwa da yadda zaben na shugaban kasa ya gudana, duk kuwa da cewa ta bayyana wasu kurakurai da aka samu a zaben ƙananan hukumomi da ya gabata. Idi Bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Yamai, shine kuma ya bayyana matsayar ta gwamnatin ta kasar Amurka akan zaben.
Ofishin jakadancin Amurka a birnin Yamai a Nijar na isar da sahihiyar godiya da jinjinama al'ummomin Nijar game da gudanar da 'yancinsu na zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a ranar Lahadi 27 ga wannan wata na Disamba. Mun lura da cewa an tabbatar da ƙara ingancin zaɓen idan aka kwatanta da abin da ya wakana, wato zaɓen kansaloli da aka yi a baya. A wannan karo an samu ci gaba ta fannin kai ma'aikata da kayan aiki a lokaci kuma a mazaɓu daban-daban.
Ita kanta tawagar ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS da ta sa ido a kan zaɓen a ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakin shugaban Najeriya Muhammad Namadi Sambo ta nuna gamsuwarta, yayin da ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel ta SENSAT ta ce kwata-kwata zaɓen ya bambanta da yadda yake a wasu ƙasashe musamman Najeriya. Tsohon ministan Najeriya Sanata Lawal Ganaguba shine ya jagoranci ƙungiyar ta SENSAT a zaɓen.
Babban abin da ya bani sha'awa game da yadda aka kaddamar da zaɓe shine ba takurawa kowa ba, 'yan ƙasa ba hana su fita daga gidajensu ba, masu kantuna da shaguna, masu neman abincinsu ba hana su neman abinci ba, ba hana motoci yawo ba. Kowa ya ci gaba da abin da yake yi, amma bisa sharadi, bisa ƙa'ida a kan cewa yaje ya ƙada ƙuri'anshi. Ka je ka ƙada ƙuri'anka, ka ci gaba da neman abincika, ka ci gaba da sana'anka. To wannan ya faranta min rai ƙwarai da gaske. Wannan abin kwaikwayo ne, wannan abin da ya kamata yi na kowane ƙasa yi na ta dinga ta kwaikwayi irin wannan abu, saboda zaɓe ba yaƙi ba ne. Bai kamata a sa jami'an tsaro da makamai a ko'ina suna hana mutane fitowa ko kuma suna hana mutane sukuni ba daidai ba ne.
Idan muka koma Najeriya kuma, wasu gwamnonin jihohi na ci gaba da bayyana damuwa akan tabarbarewar sha'anin tsaro musamman a yankin arewacin kasar, duk kuwa da cewa yana ɗaya daga cikin alƙawuran da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe.
A wannan gwamnati ta daina tsaro, a wannan sha'anin tsaro gwamnati ta daina tsaro. Kuma shugaba Buhari ya kasa ɗaukin matakin da ya kamata ya ɗauka. Mafita ina kira gare shi a matsayin shi na shugaba wanda talakawa musamman masu rauni suka je suka zaɓe shi a matsayin shugaba. Yema Allah ya tsaya ya aike shi ya saurari mutane, ya ɗauki matakan da mutane ke gaya mishi na cewa su ne daidai da za su kawo gyarawa da inganta tsaro a cikin wannan ƙasa ta Najeriya.
Gwamna Aminu Waziri Tambuwal na jihar Sokoto kenan, ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar matsalar 'yan bindiga masu kai hare-hare da satar jama'a domin karɓar kuɗin fansa, yake bayyana matsayarsa akan yadda gwamnatin tarayya take fuskantar lamarin. A yayin da manazarta suke cewa yaki da matsalar tsaro haƙƙi ne da ya rataya akan kowa da kowa, musamman shugabanni daga dukkan matakan gwamnati. Gwamnatin Bol ya yi korafin cewa gwamnatin tarayya tana rawar gaban kanta ne a sha'anin ƙalubalen tsaro, ba tare da tuntuɓa ko karɓar shawarwari daga gwamnonin jihohin da lamarin ya shafa ba.
Gwamnoni iyaka mu ba da shawara, mun ba da shawara. Mun je mun zauna da dukkan mutanen da shi da sai ɗaya biyu da ba su samu zuwa ba, bisa ga uzuri. Wanda gwamnati bai samu zuwa ba, mataimakin sa ya zo, saboda haka wannan jiha an wakilce ta. A gaban shugaban ƙasa mun zauna an yi maganganun nan. Kamar yana shi jama'an tsaron da shugabannin su muna zauna da su lokaci-lokaci muna yi wannan maganganun. Wasu suna faɗa a jarida. Kusan kowa a Najeriya ya faɗi ra'ayin shi akan waɗannan abubuwan da ke faruwa a Najeriya. Ba abu ne mai wahala a san menene matsala ba, an san matsala ba.
To sai dai duk da haka gwamnati ya ce sun yi ta ba da shawarwari akan yadda ya kamata a tunkari lamarin. To amma kuma da alama shawarwarin nasu ba su sami karɓuwa ba.
Mun yi ta zama da shugaban ƙasa mai girma, shugaban ƙasa muna ba shi shawarwari, kuma ni kaina mun zauna na ba shi shawarwari, kuma da su kansu shugabannin jami'an tsaro na wannan ƙasa a lokacin da Sokoto, na cewa akwai buƙatar na farko dai a sake salo na yadda ake wannan yaƙin da kuma yadda ake ƙoƙarin dawo da tsaro a cikin Najeriya. Na biyu, waɗanda ke aiki yanzu a sake ƙara ba su tarbiyyanta ta aiki, don aiki matakan da suke ɗauka ba sa biyan buƙata, wanda ya nuna cewa akwai abin da ba sa yi wanda ya kamata a ce suna yi. Na uku, albashinsu da haƙoƙinsu a tabbatar da ya kai gare su a kankani, amma yanayin da wasu suke zuwa har a wuce wata ya ƙara kwana biyar, kwana goma, jami'in tsaro bai da albashi ba daidai ba ne, ko kuma jami'in tsaro yana da fagen fama, abinda za a bashi kudin cin abincinsa ba su kai gare shi ba. Na huɗu, kayan aikin da suke aiki da su a samu musu na zamani wanda suka fi ƙarfin na abokan gaba kuma sun san su. Na biyar, a yi amfani da kimiyya ta zamani ta yadda yau in ana son a gan mu da ni da ku a nan daga Amurka ana iya ganin mu. To me yasa muka mu ba za mu iya amfani da wannan na'urorin in yau wani ɗan ta'adda ya ɗauki mutum idan an san yadda za a yi a gan shi a bishi a kama shi ba. Ta kai ga a ce har irin wani lokaci a nan birnin Abuja an ce an biya kuɗin fansa da bitcoin wanda kuɗi ne wanda ya zamana ba zai yi a biya shi ba, ta na'ura ake biyan shi. To idan an kawo na'urori an ba ma'aikatan jami'an tsaro za su yi amfani da shi a kai ƙarshen wannan matsala kamar yadda an bata. Abu na shida, a tabbatar da cewa an zaɓulo masu kishin ƙasa waɗanda za su zo su asa su aikin nan. Jami'an tsaro sun karanta. Sun karanta, kowa ya sani menene wahalar ɗaukar ma'aikaci wanda ke da sha'awa a sashi ya zama jami'in tsaro. Ni ba santa ba. Ba sai ka je Amerika ka sayo shi ba, shi kanshi ɗan ƙasa ne, yana nan ya ce ya yarda yana so a ba shi aikin nan. Misali a jihar Borno, gwamna ya fito kuma mun sani ya yi ta kira na cewa a ɗauki 'yan jihar Borno aikin soja, aikin ɗan sanda, aikin civil defense su zo su kare al'ummarsu. Me ye wahala a ciki? A ɗauke su a ba su tarbiyya. Sannan na bakwai, akwai sojoji da yawa wanda aka yi wa ritaya har yanzu suna da ƙarfi. Akwai 'yan sanda wanda aka yi wa ritaya, akwai SSS, akwai 'yan civil defense wanda sun yi ritaya amma suna da ƙarfi kuma za su yi aiki. Mun san dama ko wuta musamman soja sukan sa hannu cewa idan ta ɓaci za a dawo da kai, ka dawo ka sa kaki ka je ka ci gaba da aiki. Me zai hana dawo da su tun daga ƙarancin? Waɗannan matakan guda bakwai tare da kuma ba da haɗin kai tsakanin jami'an tsaron da shugabanni da talakawa na samun bayanai, takwas ɗin nan idan aka ɗauke su waɗannan matakan aka haɗa kai da al'umma, to ina kyautata za a kai ƙarshe. Musamman idan muka sa Allah gaba muka ƙara roƙon shi.
A nan za mu dasa aya saboda ƙarancin lokaci. Sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan badaƙala. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Lalo da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero Dodo ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.